sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alher Abdu ce tare da Ladan Ibrahim. A yau muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jiya Alhamis ne, ƴan ƙasar Uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Shugaba Barack Obama shine zai zama shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara kasar Cuba cikin shekaru 90 da suka gabata. Kasar Ethiopia wato Habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakanta da ke yammacin kasar.
Kanin labaran kenan, limamai a Najeriya na jan hankali kan kananan yara da ake turawa makarantun allo bisa dalilan cewa
ba kai su ake karanta alkurani ba. Za ga yaran nan suna bara suna ma iya shege ana kiran sallah.
Sai kuma jihar Yobe inda gwamnati ke cewa an bar mata na wayar kula da waɗanda har-haren kungiyar Boko Haram suka raba da gidajensu.
Federal government taro ba su ba mu mai wani abu da IDP ba. Kokomo ba su taba ba mu. Kokomo ba. Sau daya suka kawo asibiti 20 million.
Juma'a Ali za ta shigo da shirin lafiya a uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masauri assalamu alaikum. Jiya Alhamis ne, ƴan ƙasar Uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Yanzu haka dai shugaba Yoweri Museveni da ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwaye shekaru 30 yana mulki. Kana 'yan takara 7 ne ke takara da shugaban, sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tafka maguɗi a zaɓen na jiya. Wannan ko yana zuwa ne daidai da lokacin da aka fara ƙirga ƙuri'a a da yammacin jiya Alhamis. Salin da shugaba Yoweri Museveni ne jefa nasa ƙuri'a yake cewa taron mutanen da ke wurin yana da ƙwarin gwiwa cewa za a yi zaɓe a kan malaba da kowane irin rikici ba. Ya ce muddin kuma wani ce zai kawo tashin hankali to ya rage tsakaninsa da hukuma domin ko ba za ta ƙyale shi ba. Ya ce hukuma za ta tabbatar ta san yadda ta adana shi har sai ya dawo cikin hankalinsa. Ya ce an samar da wadatattun sojoji da 'yan sanda, don haka za mu ga yadda za a tada fitina. To sai dai ɗaya daga cikin mutanen da ke sahun gaba wajen ƙalubalantar shugaba Museveni, Kizza Besigye, bayan ya jefa ƙuri'arsa ya ce ƙasar ta Uganda ba ta taɓa samun zaɓe na adalci ba wanda yake karɓaɓɓe ne, don haka wannan ma zai bi sahun waɗanda suka gabace shi ne. Besigye ce ɗaukacin masu gudanar da zaɓen daga ƙasa har sama mutum guda ne ya naɗa su. Ya ce to sai mu ga yadda za a ce za su ƙi bin umarninsa. Ya ce haka kuma jami'an tsaro, don haka ta yaya za a ce za a yi zaben adalci? Batun zaben adalci ma san ba ta taso ba.
Shugaban Amurka Barack Obama shine zai zamo shugaban ƙasar na farko da zai kai ziyara a ƙasar Cuba cikin kusan shekaru 90. Yanzu haka dai an tsara cewa shugaban shi da uwar gizansa za su kai ziyara a ƙasar ta Cuba a ranar 21 ga watan Mayu. Fado White House ta bayyana wannan ziyarar a matsayin ta ƙara daidaita dangantaka tsakanin ƙasar Cuba da Amurka. Irin wannan ziyarar dai ita ce 'yan ƙasar Cuba suka kwashe shekara da shekaru suna jira. Yau watanni 14 kenan da ƙasashen biyu suka mayar da hulɗar diflomasiyarsu. Kana watanni 6 da shugabannin biyu suka gana a gefen fagen taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma kwanan nan sai gashi yanzu shugaba Obama zai gana da shugaba Raul Castro a cikin ƙasar ta Cuba. Mataimakin jami'in tsaro mai baiwa shugaba Obama shawara a harkokin tsaro Ben Rhodes ya ce wannan ziyarar tamkar wata hanya ce ta samun nasara haɓaka hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran abubuwan da Amurkawa ke ganin suna da mahimmanci ga ƙasashen biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Ethiopia wato Habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakarta da ke yammacin ƙasar. Rikicin wanda ya fara a farkon watan Janairu ya fara ne a matsayin rikicin fili tsakanin 'yan ƙabilar Nuwa da na Anyuwak, amma yanzu ya bazu kuma ya yi dalilin mutuwar mutane da dama. Wannan rikicin dai ya samo asali ne sakamakon kwararowar 'yan ƙabilar Tanuwar waɗanda yaƙin kudancin Sudan ya raba da muhallinsu. abin da ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar Gambela da ke kasar ta Ethiopia. Rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan ƙabilar Tanuwa sun iso wurin da suka yi da fifi. Sun iso da makamai musamman bindigogi, kuma ko da suka zo suka ci zaman lafiya sai suka ƙara tada hayaniya ga al'ummar da dama can tana zaman ɗarɗar. Kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, akwai 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 280,000, kuma da yawansu 'yan kudancin Sudan ne, waɗanda kashi 88% daga cikinsu suna zaune ne a sansanin nan na 'yan gudun hijira. Kana kashi 16 na zaune da ainihin mutanen da suka taras a gundumar ta Gambela. Obang Meto, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta na ƙasar ta Ethiopia, ya ce akalla mutane da yawansu ya kai 50 ne suka mutu sakamakon wannan fada tsakanin waɗannan ƙabilun biyu. Ya ce kuma ya yi imanin ba komai ne ya kawo faɗin ba tsakaninsu illa rikicin fili.
Wasu 'yan yara biyu Falasɗinawa sun dabawa wani ba Yahude wuƙa, wanda hakan ya yi dalilin mutuwarsa. Har wa yau sun soki wani kuma a cikin shagon sayar da kayayyaki. Wannan lamarin da ya faru ne jiya Alhamis, sai dai su ma yaran ba su tsira ba, don ko a wani cikin shagon nan take ya harbe su kuma ya ji musu rauni. Shi dai wannan shagon da wannan lamarin ya faru sananne ne shagon sayayya wanda Falasɗinawa da Yahudawa ke sayayya a cikinsa, kuma lokacin da lamarin ya faru yana cike da mutane ana hada-hadar kasuwanci. Daga baya sojojin Isra'ila sun bayyana cewa wanda aka kashe soja ne ɗan shekaru 21 wanda baya bakin aiki. Shugaban ƙasar Isra'ila Reuven Rivlin ya ce wannan ba zai sa su ƙasa a gwiwa ba, kuma kullum cikin shiri suke domin kare 'yan ƙasarsu a duk inda suke, kana za su yi nasara kan ita adda.
Akalla mutane 7 ne suka mutu yayin da wasu 40 suka samu rauni daban-daban a rikicin da ya barke tsakanin matasa daga ƙabilu daban-daban da ke da matsuguni a sansanin mallakar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Sudan ta Kudu. A cikin wani jawabi da ke ɗauke da sa hannun sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, ya yi Allah wadare da wannan faɗin, kuma ya buƙaci ɗaukacin ƙabilun da ke wannan wuri da su guji duk wani abu da ka iya haddasa rashin zaman lafiya. Haka kuma ya buƙaci gwamnatin ta ƙasar Sudan ta Kudu da ta tabbatar ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan Agusta. Ya ce wannan zai sa 'yan ƙasar Sudan fari hanyar sulhuntawa tsakaninsu domin samar da zaman lafiya da fahimtar juna. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Aryan Kurain ya bayyana cewa tun shekaran jiya Laraba ne aka fara faɗa a wannan wurin. Faɗa da ya ɓarke ne tsakanin matasan 'yan ƙabilar Dinka da matasan 'yan ƙabilar Shiluk a ƙoƙarinsu na kare fararen hula da ke zaune a Malakal ɗin. Sai dai abin ya zarce da duk aka yi tsammani, kuma yanzu haka ana zaman ɗarɗar a wannan wuri.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wata kungiyar haɗin kan malamai musulmi ta ƙasashen duniya take shirya cirin gudanar da babban taronta a birnin tarayyar da nufin ba da gudunmuwa a yaƙi da kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi. Wakilinmu Nasiru Adamu Ehlika ya halarci taron kwamitin shirye-shiryen daga inda ya aiko mana da wannan rahoto.
Ku ji tsoron fitina wacce ba wai kawai za ta shafi waɗanda suka aikata zalunci a cikin ku bane su kaɗai. Shugaban ƙungiyar Izala na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ke jawabi a sharar fagen taron yaƙi da miyagun aƙidu da sunan musulunci don samar da zaman lafiya musamman ma a ƙasashen da ke amfana da tafkin Chadi. Taron da za a gudanar tsakiyar watan gobe a Abuja da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alami al-Islami zai samu manyan malamai daga Saudiya da sauran sassan duniya. Ga ma zan tawa da shehun malami.
Kokari da hoɓɓasa da gwamnatin Najeriya ke yi ta yi daidai, shi sa mu ma yanzu muka bi ƙasashenmu na Afirka makwabta tun daga ƙasar Benin, Niger, Togo, Burkina Faso, Ghana, duk mun je gare su mun kira musulman nan har ma mun nemi su zo su ba da kasidodi a yayin da za a gabatar da wannan ainihin wato babban taro mai albarka. Su nuna matsayin musulunci dangane da wannan ta'addanci da irin abin da ake yi da rigar musulunci.
Shin kun gamsu da nasarorin da wannan gwamnati take cewa tana cimma wajen yaƙi da Boko Haram?
A babu shakka mun gamsu cewa wannan gwamnati da gaske take, domin idan ka auna da gwamnatin baya ta ce tana yaƙi da Boko Haram, amma kuma babu wani abin da ya canja. saboda haka mun gamsu 100% matakan da ya dauka na kawo karshen wannan yayi. Shi yasa ma muka kawo wannan conference domin akwai kuma inda ba zai iya ba. Waɗanda suka dauki rigan musulunci suka ce abinda suke musulunci ne, to ya kamata a nuna musu shi ko wannan ba layinsa bane, layi ne na malamai. To malamai kuma su bashi cikakken haɗin kai da goyon baya, ayi wa'azi a karantar da al'umma cewa abinda ake yin nan ba musulunci bane. In ko musulunci ne, to ga yadda addinin musulunci yake.
Shugaban babban komitin shirya taron Dr. Bashir Ishaku ya yi durar miki akan tura yara su zama almajirai da sunan koyon karatun Alkur'ani.
Iyaye da suka haifi ƴaƴan suna da nasu laifin. A ce mutum ya haifi ɗan shi daga Kano ya jefa shi Kaduna ko Sokoto ya jefa shi Lagos yana bara, bai san ina yake kwana ba, bai san me yake ci ba, baya da lafiya, baya da takalmi. Wannan ma mugunta ne suke ma ƴaƴansu. Shi ke sa yaran nan su tashi ba su da imani, shi ke sa in an tashi miyagun abubuwa tun ana fashi da makami da ƴan sace-sace aka zo ana abubuwa miyagu na ta'addanci irin Boko Haram. Duk daga nan suke samun kasuwar da suke ɗebo tubalin ta da hankali. Ba kai su ake karanta Alkur'ani ba, za ga yaran nan suna bara suna ma iya shege ana kiran sallah.
Alƙaluma daga cibiyar ƙididdiga ta Najeriya sun nuna akwai almajirai da ke gararan bakan tituna su miliyan 12 a Najeriya. Ƙungiyoyin Ahlus Sunna sun dage wajen tsami aƙida su ta salafanci daga cuɗanya da ta'addanci, don yadda ƴan ta'adda ke fakewa da sunan sunna suna farwa mutane ba gaira ba dalili. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, gwamnan jihar Yobe Najeriya Alhaji Ibrahim Gaidam ya ce gwamnatinsa bata taba karɓar ko anini daga gwamnatin tarayya ba da sunan tallafawa 'yan gudun hijira da suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Gwamnan ya bayyana haka ne jiya a garin Damaturu yayin rantsar da shugabannin kananan hukumomi da kuma rattaba hannu ga kasafin kuɗin bana bayan samun amincewar majalisa. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Gwamnan ya ce a iya saninsa babu ko season kobo da gwamnatin tarayya ta taɓa basu, illa sau ɗaya kwamitin da gwamnatin tarayyan ta kafa ƙarƙashin jagorancin TY Danjuma suka ziyarci asibitin garin Damaturu da suka ba da gudunmawa naira miliyan 20, kuma ya ce har zuwa wannan lokaci ba ba da kuɗin ma duka ba.
Kadarar gamman taro ba su ba mu mai wani abu IDP ba, don kuɗaɗenmu da muke samu ne muke squeezing. Muna kai musu ruwa da abinci da wasu abubuwa da necessities haka. Su suna da mani kowane wata federal government suna ce ga wani abu na IDP. Kokobo ba su taba bamu ba. Kokobo ba. Danjuma komiti ne na Northeast Initiative. An tara kudi over 25 billion naira. Mr. President ma ya fada sai barade. To need to the best of my knowledge. So daya suka kawo asibiti 20 million. Wannan ma kudin bai shigo gaba daya ba. 20 million. Saboda haka ba su ba mu ko kubo ba balle mu rige.
Gwamnan ya kuma taɓo batun tantance ma'aikata da ake yi a wasu ƙananan hukumomi 5 da ke jihar Yobe, wanda ya ce hakan ya kama tilas ne an ganin yadda kowane wata ana samun ƙaruwan albashi ne maimakon a samu raguwa, ganin cewa jama'a da dama sukan yi ritaya, wasu kuma sukan rasu amma albashi bai taɓa sokowa ba.
Akwai local governments guda 5 wanda ba sa iya biyan sarrafa fika, Potiskum, Nangere, Bade, Dunguru. To ya kai shekara kusan bi ba sa biyan salari. Da abin da suke kashewa ya fi ƙarfin abin da suke samu. Dole da yake akwai mutanen da suke gida ba sa aikin komai, yaro mai shan nono, wani wanda yake Lagos yana Kaduna, yana Kano, yana harkarsa kuma yana da salari.
Alhaji Gaidam ya ce shi a iyayen saninsa tun shigowarsu gwamnati a shekarar 2007 tare da tsohon gwamnan jihar Marigayi Sanata Mamman Ali ba su ɗauki wani ma'aikaci daga ƙaramar hukuma ba, amma abin mamaki shi ne tana da samun ƙaruwar ma'aikata wanda har suka gano cewa wasu ne kan sai da takardar ɗaukan aiki kuma sun fara gano irin waɗannan mutane.
2007 muka shigo da Lai Mamman Ali, Allah ya ji kansa. Need to the best of my knowledge a local government ba wanda muka ɗauka aiki. Sai sometime 2014 muka ɗauka operators na boreholes ko wanda local government ne su ɗauka 20-20. Aka waye gari sarare baya raguwa kuma mutane suna retiring. Yanzu misali appointment letters DPM suna sayarwa. Kaje ka saya appointment letter 300,000, ka rige appointment letter sai irinsu, kowanne salary an karba sai kai ma kana zaune a tasha. The most corrupt form of government ba irin ka ba local government. Yanzu muna bincikawa kuma gaskiya akwai some elements of truth.
Gwamnan ya kuma ya ƙarin haske game da dalilin da yasa aka rage kuɗin da akan baiwa waɗannan matasa da ba su da ayyukan yi da ake kira shop na jihar Yobe daga naira 15,000 zuwa naira 7,500 kamar haka.
To use empowerment fund muna biya yara 15,000. saboda dai marasa aiki muna ganin shi ya kara mana ta'addanci na Boko Haram. Shine muka gani muka ce to QRP din nan bare mu sa yara su samu 15,000. Kaga dole yanzu federal government 5,000 naira za a bayar wa mutane mara aiki. Sai minister labor ya fito ya ce to gaskiya 5,000 din ba kyauta bane fa. Da an ce General Buhari zai ba da 5 kowa wu yana tsammani ba haka bane. Ai cin kudin Buhari ba wasa bane. Ai kowa ya san mu kuma karancin kudi yasa nace a rage wannan 15 ne ya zama half. To in ba a samu karin kudi a federal ba wannan da za mu kara zuwa kasa.
Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam kenan ke bayani game da matsalolin da jihar ta fada da ma matsalan tattalin arziki da jihar ta bisahu, kamar yadda sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya suke kuka a kai da kuma sama da fadi da kuraɗen gwamnati da ya ce wasu ma'aikata na yi wanda ya ce ma sun so magano bakin zaren. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington yana cewa karfe 12 da kwata na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji takun sakar da ake yi tsakanin gwamnatin jihar Niger da ma'aikata kan batun ma'aikatan buge. Sai kuma rahoto daga jihar Plateau da ke nuni da cewa
rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke mutane 8 da take zargi da hannu wajen rikici tsakanin kabilar Birom da Irigoy a karamar hukumar Basa da ke nan jihar Plateau.
Muna dauke da cikakken rahoton a shirinmu na hantsi, sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga Jumai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke jama'a masu sauraron wannan fili, assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Gani Jummai Ali tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To likita, tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad Ahmed a Tungan Makeri. To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kushakushi.
To ciwon kushakushi kin san yawanci yana faruwa a kafa ne, kin san mun sha bare na wannan inda dondomshi. To shi tsakanin kafan ya tsukan kafan dan adam sai ga wurin zai ga wurin yayi fari yana kaikai. To abin da ke kawo wannan shine wanci damshi, yanda nace damshi in yawa kan mutun yayi alola kafin sallah tabbatar ya duba tsakanin ya tsukan kafansa ya tabbatar sun bushe. Mu lokaci inda kana aiki ko lokacin da kana sa takalmi ne kuma ruwa na shiga, ta kuma akai-akai ka sa kafar ta bushe, domin wani lokaci kai kaikai da yawa wata zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyar yatsu ne ya cinyewa haka.
Amma ba kowa ba ne yake fama da wannan matsalar.
Amma kowa ke wannan ke samuwa da shi, amma mutane da yawa na samuwa da shi, faruwa yana faruwa ga mutane da yawa.
Kawai dan wannan danshin ne abu sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta?
Eh, da damshin ne kuma da kwayoyin cuta. Akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin. To shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne. Yawanci irin mutane ma masu ga motsa jiki, masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa, to nan ake kwasan shi sosai ma. To amma inda kana da wannan akwai ka sa kafanka ya bushe, kuma in kai alola ko lokaci ka sa ka share kafanka ya bushe, akwai magunguna da ake bawa kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin. To shi wannan yake rage kaikayin kuma ya rage zafin ciwon.
To ka san a koda yaushe akan ci rigakafi ya fi magani?
Eh, shi ne haji. Inda mutum ya wannan to zai ga abin ma ba zai same shi ba haji.
Shi kuma siniyan 'yan zaɓe na jihar Kebbi shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na Alhaji Abbas Gulma a can Yawuri.
To
shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa takan yi zafi sosai?
To inda zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya.
To
inda mutum na da wannan akwai wani yawanci inda kullum na zuciyar na zafi kuma yana zufa a kowane lokaci kuma numfashin sama-sama yake haka, to ya kamata ya sanar da likita ko wani lalura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa.
Akwai matsala kenan?
Akwai matsala. To kuma wani lokaci in dai wannan na faruwa kuma wani lokaci yana shan wahala ko tafi ɗanyi zai ɗanyi tafiye-tafiye ne haka ko ya unguwa haka yana samun wahala, to duk wannan ya kamata ya je a ga likita. In dai kawai kowane lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin yayi wani abu, ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi, to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje. Akwai gwaje-gwajen da ake yi a Hajiya,
to kamar
yadda za a iya ba shi magani ya tabbata ya taimake shi kwarai Hajiya.
To yanda ya rubuto din ya je sai ya malikitan bayani,
eh, in ya mishi bayani akwai abubuwan da za a iya yi a Hajiya.
To malamin ya sake wata tambaya,
to Hajiya
yace wani lokaci wai yakan ji cikinsa yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu ba ne, ko me yake nufi ne?
To inda ji cikinsa kawai na kumburi haka, kawai ba wani dalili haka, to akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan na su Hajiya, don me kamata kawai cikin nashi kawai ta kumburi haka ba? Kuma akwai wasu ciwuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin ɗan Adam, wani lokacin suka faru to suka sa cikin mutum ya kumbura, wani lokacin ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa ma, kawai haka.
Wato akwai dai matsala.
Eh, domin jikin ka bai iya ɗaukar abincin da kake ci, ko da ka ci yadda bai ɗauka, sai ko kana zawo ko wani abu. To akwai ciwuka kamar masu sankaran ciki da waɗansu irinsu, ko kuma kawai ma ko su irin su gyamban ciki da waɗansu haka suna kawo wannan. Saboda haka inda ma na da wannan ya kamata ya saurari jiwon likita a dubiya shi Hajiya.
To tambayar mutumin ta ƙarshe ina fatan na gane.
To Hajiya,
wai ƙurji kan fito mishi a kan cinya, kuma wai idan ta kama mutum wai sai kamar jikin mutum ya saje, wato kamar ruwa ta ya ƙone mutum?
To inda ƙurji na fito a kan a cikinsa haka, kin san abin da ke kawo ƙurji? Waɗansu ƙwayoyin cututtuka ya da cikin fatar, ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki. To inda yana haka shi ma akwai za a je a iya duba ƙurjin a fitar da ruwan, ko kuma lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cikin ƙurjin a duba. Aka duba ta me ke sa wannan ke faruwa. To inda akwai abubuwan da ake yi da kala-kala yanzu nan, irin waɗannan ana iya warkar da su haka.
Ina fatan wannan bayani da ka mishi ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi ba ne, ina fatan zai sake rubutowa wannan fili. To likita sai kuma Suleiman SKT Guri ya ce wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa. Shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa?
Akwai wasu ciwon da muke kira kamar su irin migraine headache, akwai tension headache, akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa, wanda za ka san suna ciwo kowane lokaci. Kuma akwai wasu za ka ga a ciki domin kin san akwai wasu ciwuka kamar sankaran cikin kai, don ciwukan cikin kan ɗan Adam, don lokaci za ka ga mutum kawai kowane lokaci kansa na ciwo. Kuma akwai wasu mutane yadda jinin ke bi, wani lokaci za ka ga hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci ya canza a cikin kansu, don lokaci za ka ga shi sai ga mutum kowane lokaci kanshi kawai na ciwo yake yi. Waɗansu ma ya tsane sai an je an buɗe ta an gyara Hajiya.
To a saboda haka likita, kamar yadda kace damuwa, duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwar nan ba ya dinga fama da ciwon kai ke?
Eh, dai wai kuma waɗansu mutane ko ba su huta inda ya kamata, domin dole ka huta. Komai kake yi, dole ka kwanta kai bacci ka huta. In dai ba ka hutu sosai kullum kana abubuwa ba ka huta, to shi ma wannan yana sa mutum kansa ya dinga ciwo kowane lokaci.
To Allah ya sauke.
Amin Hajiya.
To sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalingo a can jakar gidan waya mai tanda 42 Yola a can jihar Adamawa.
To Hajiya.
To likita, ban san ko canfi ba ne, wai mangyaɗa tana sa ciwon shawara?
A ciwon mangyaɗa dai ba ta sa ciwon shawara Hajiya, wannan canfi ne.
To wani irin kayan gina jiki mangyaɗa ke ba mu?
To mangyaɗa kin san gyaɗa kanta, kin san tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki, protein. Shi kuma man, kin san man shi ma tun da yake daga irin kamar kayan gona ne, shi ma kin san yana da amfani, aka ce yana da amfani da kyau. Muka dafa akwai waɗansu irin vitamins da muke samu da su, akwai rukunin da suke taimaka gina jikin ɗan Adam da cikin man a yanzu.
Amma ka a sha fiye da kima ko?
Eh, kada a sha da yawa, amma dai yana taimakawa kaɗan. Komai dai, kuma dai muke dai mu yi jiki, ba kada mu yi da yawa haka.
Wato kada a wuce gona da iri ko?
Kada a wuce gona da iri, amma dai ba ni illa da yake kawo dai ai, kawai a rinƙa yi kaɗan-kaɗan Hajiya.
To Malam Aliyu, Malam Umar Aliyu Jalingo, kaji mangyaɗa ba ta sa shawara?
Ba ta sa shawara.
To likita, Malam Ibrahim Usman mai hula a katakon Koladi ne a can akwatin gidan waya 343 Bukuru jihar Plateau Nigeria.
To
wai yace amo sani yana sa mutum ya makance ne? To likita, ban sani ba dada amo sanin kai yake nufi ko kuwa amo sanin ido?
To amo sanin kai dai bai sa mutum ya makance Hajiya.
To a motsanin ido fa.
To Hajiya dai ba wani a motsanin ido da yanda na sani dai Hajiya, saboda haka ba wani a motsanin da zai sa mutum ya makance.
Amma dai akwai ciwon irin da ke sa mutum ya makance
ko akwai ciwo kai da ido da yawa da suke sa mutum ya makance Hajiya.
To kwanaki ma kai bayani.
Eh mun yi bayani kuma kwanaki na ba musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa. To wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na Hajiya.
Tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki akan irin ciwon da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire-iren ciwon.
To kin san muka faɗi kamar shi glaucoma din. Akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari. Akwai mutane masu sankaran ido. Akwai waɗanda irin ruwan da ke cikin idon wani lokacin sun hawan shi yakan yawa. To shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido. Kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukunan abubuwa suna lokacin suna tasowa. To shi ma wannan yakan kawo idon ya makance. Kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyan da zaka kamar du ko yana idon. Shi ma ba a gyara ba shi ma yakan sa mutum bai yana iya makancewa.
To amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon ɗin da ka faɗi ɗin idan aka yi magani ana indai aka yi magani ana samun nasara ko?
Eh aka yi magani ana samun nasara kuma aka kama da wuri ya fi amfani Hajiya. Shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci domin aka kama da wuri kawai abin babu mai sauki ne amma aka bari abin ya daɗe ba a yi komai ba to sai kuma ikon Allah wani lokaci.
To kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne aƙalla mutum ya je shekara a dubi dukkan jikinsa. A gwaggwada duk abubuwan da ke jikinsa ko?
Mutum ya je asibiti a ɗan duba shi Hajiya, ai akwai disorder clinic da yawa da za su iya wannan.
To lokaci ya kawo jiki, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin?
Dr. Lada.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoje da ke na tsaro, in ga da ke la'ira uwa ji, babu mai hoje da ke a san da ke a kake duniya.
To a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Alhamis ne 'yan ƙasar Uganda suka fita zuwa rumfunan zaɓe domin jefa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi. Yanzu haka dai shugaba Yoweri Museveni wanda ke kan karagar mulkin ƙasar ya kwashe shekaru 30 ne yana mulkin ƙasar. 'Yan takara bakwai ne suke takara da shugaban sai dai ɗaya daga cikin 'yan takaran ya ce an tauka maguɗi a zaɓen na jiya. Wannan kuwa yana zuwa ne daidai lokacin da aka fara ƙirga ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis. Shugaba Barack Obama shi ne zai zamo shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara ƙasar Cuba cikin shekaru 90 da suka gabata. Yanzu haka dai an tsara cewa shugaban shi da uwar gidansa za su kai ziyara ƙasar Cuba a ranar 21 ga watan Mayu. Fadar White House ta bayyana wannan ziyara a matsayin na ƙara daidaita dangantaka tsakanin ƙasar ta Cuba da Amurka. Irin wannan ziyarar dai ita ce 'yan ƙasar ta Cuba suka kwashe shekaru da yawan gaske suna jiran ganin. Kasar Ethiopia wato Habasha na fuskantar wani sabon rikici a bakin iyakanta da ke yammacin kasar. Rikicin wanda ya fara a farkon watan Janairu ya fara ne a matsayin rikicin fili tsakanin kabilan Nuwa da na Anyuk, amma yanzu ya bazu kuma ya dalilin mutuwar mutane da dama. Wannan rikicin da ya samu asali ne sakamakon kwararowar 'yan kabilar ta Nuwa waɗanda yakin kudancin Sudan ya raba da muhallinsu. Abin da ya tilasta su kwarara zuwa yankin gundumar Gambela da ke ƙasar ta Ethiopia. Rahotanni sun bayyana cewa waɗannan 'yan ƙabilar ta Nuwa sun iso wannan wurin da suka yi da fifi.
Nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da ban girma ta ga kungiyar Masihiyawa a jihar Plateau da sauran 'yan uwa da abokan arziki domin ziyara da karamci. Allah ya saka da alheri. Muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziya ga Fasto Ayuba Lawal da danginsa domin rasuwar Mama Bayi Lawal wadda ta rasu shekaran jiya Laraba. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.